Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 22 da 25 ko kuma tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya duka a jamhuriyar Niger ko VOA Africa zango na 102.5 sai kuma Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna kuma iya kama mata hanyar sadarwar internet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum. Alheri Grace Abdu tare da Ibrahim Ladan Ibrahim a yau kenan daga nan birnin Washington DC da sauran abokan aiki ke farin cikin saduwa da ku a shirin namu na yau Litinin 2 ga watan Oktoba. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
‘Yan sanda a Las Vegas da ke jihar Nevada a Amurka sun ce wani mutum ya bude wuta akan masu halartar wasan mawakan cowboy a cikin daren Lahadi ya kashe mutane akalla 50. Mutumin nan da ya taba wa wasu ‘yan mata wuka ranar Lahadin da ta gabata ya halaka su har lahira a Marseille. ‘Yan sanda a Kenya sun yi amfani da hayakin nan mai sa kwalla domin tarwatsa masu zanga-zangar sai a sauke shugabannin hukumar zaben kasar.
Kanin labaran kenan, Majalisar Tarayyar Najeriya ta amince da kafa dokar hukuncin kisa kan waɗanda ke garkuwa da mutane daga nan su halaka su, matakin da masu kula da lamura suka ce ya dace.
Wannan yanzu zai ja musu kunne kuma zai tsoratar da su idan lalle wannan majalisar da tirai an kai himma wannan dokan, wannan abin zai ragu.
Shugabanni a DIPA kuma na jamhuriyar Niger sun koka dangane da makomar manoma tattasai biyo bayan dokar ta ɓaci da gwamnati ta kafa da ya shafi harkokin tsaro a yankin. Yusuf Harande zai shigo da shirin ilimi garkuwar ɗan adam wanda a yau ma ɗorawa zai yi inda ya tsaya da abokan wato bakon nasa kan yaƙi da jahilci a jihar Kaduna. Sai kuma kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da kuma masu saurare kuke aikowa ta hanyar email, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Masu saurare, assalamu alaikum. ‘Yan sanda a Las Vegas da ke jihar Nevada a Amurka sun ce wani mutum ya bude wuta a kan masu halartar wasan mawaka na cowboy cikin daren Lahadi kuma ya kashe mutane akalla 50 tare da raunata wasu fiye da 400 a wannan harin bindigan da ya zama mafi muni a tarihin Amurka. Baturen ‘yan sandan birnin Las Vegas Joseph Lombardo ya shaidawa ‘yan jarida cewa maharin, wanda tijo ne mai suna Stephen Paddock, ɗan shekaru 64 da haihuwa daga garin Mesquite a jihar ta Nevada. Ɗan bindigan ya bude wuta kan mutane fiye da 22,000 da ke kallon wasan mawakan daga ɗakinsa da ke hawa na 32 na wani hotel mai suna Mandalay Bay Casino wanda ke tsallaken hanya daga filin da ake gudanar da wannan wasa. Hotunan bidiyo sun nuna waɗanda suka je kallon wasan suna rugawa da gudu, wasu na neman wurin ɓuya, wasu kuma na ihu a yanda aka yi ta jin ƙarar bindiga. Lombardo ya ce zaratan ‘yan sanda na gundumar SWAT sun kutsa cikin ɗakin ɗan bindigan suka same shi a mace. Ya ce sun yi imanin Paddock shi ne ya kashe kansa, an samu makamai da dama a cikin ɗakin nasa. Ya ce ba san dalilin Paddock na buɗe wannan wuta ba. Hukumomin sun kuma yi farautan wata mace da aka ce suna tare da Paddock domin neman ƙarin bayani. Jami'an 'yan sanda sun ce an same ta. Daga bisani 'yan sanda sun bayar da wata sanarwa suka ce babu hannunta a wannan lamarin, kuma Paddock shi kaɗai suke kyautar zaton ya kitsa ya kuma aikata wannan abu. Mutumin nan da ya taɓa wa wasu ‘yan mata wuka ranar Lahadin ta gabata ya halaka su har lahira a Marseille da ke ƙasar Faransa. Ana kwana biyu zai aikata wannan aika-aikan. ‘Yan sanda sun kama shi sannan suka sake shi. Mahukuntan ƙasar ta Faransa suka ce wanda ake tomar yana amfani da sunaye da dama. ‘Yan sanda sun kama shi a garin da ake kira Lyon ranar Juma'a da ta gabata kan zargin sata cikin wani babban kanti, amma suka sake shi saboda rashin shaida mai ƙarfi. An bayyana cewa an ji mutumin yana takabbara kafin ya daɓa wa ‘yan matan wuka a tashar jirgin ƙasa na Marseille, amma kuma nan take ‘yan sanda suka bindige shi, shi ma har lahira. Ƙungiyar IS ta ɗauki alhakin aikata wannan, wato kai wannan harin, wanda ta wallafa a kafar sadarwarta. Video da ‘yan sanda suke da shi ya nuna salin da wannan maharin ya daɓa wa mace na farko wuka, sai ya ɓace jim kaɗan kuma ya sake bayyana inda ya daɓa wa mace na biyu wukan. Bayan harin da ya kai matan ya gudu ya donfaru wajen sojoji inda sojoji suke waɗanda kuma nan take suka bude masa wuta suka kashe shi sai dai kawo yanzu ba ba da cikakken bayani ba game da maharin da ma waɗanda ya kashan labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na Amurya Amurka da kenan birnin Washington DC Yan sanda a Kenya sun yi amfani da hayakin nan mai sa hawaye domin taro tsama hu zanga-zanga waɗanda suke nema a sauke shugabannin hukumar zaben ƙasar wanda suke zargi da dalilin da suka sa aka kai garu su zaben ƙasar na baya-bayan nan. An dai gudanar da zanga-zanga ne a yau Litini a babban birnin ƙasar wato Nairobi da kuma yammacin birnin Kisumu. Mai magana da yawan fadar shugaban ƙasa ya ce gwamnati ba za ta canza jami'an hukumar zaben ba. Wannan kalami ne ya harzuƙa 'yan adawa waɗanda suka ce jami'an hukumar zaben sun aikata babban laifi da ya kamata a ce yanzu haka suna gidan kurkuku a ajiye idan ba a manta ba a cikin watan jiya ne dai babban kotun kasar ta rushe zaben ta ce sake zaben wanda shugaban kasa Uhuru Kenyatta ke kan karagar mulki ya nasara shugaban adawa Raila Odinga ya ci gaba da sukan hukumar zaben yanzu dai an ajiye ranar 26 ga wannan watan na Oktoba a matsayin ranar da mutanen biyu za su sake karawa Majalisar Zartarwa ta Ƙungiyar Tarayyar Turai ta ce kuri'ar raba gardamar da aka gudanar a Catalonia na ƙasar Spain ya sabawa doka amma kuma majalisar ta yi kira ga ƙasar ta Spain da ta fara tattaunawa da yankin mai magana da yawun majalisar zartarwa mai ƙasashe 28 na majalisar tarayyar Turai ya faɗa yau Litini cewa tashin hankali ba zai haifar wa mulkin demokradiyya da mai ido ba Majalisar a sanarwar da ta fitar ta shafin Twitter tana cewa wannan lokaci ne na haɗin kai da lumana amma ba rarrabuwa ko faraka ba a cikin jawabin da aka nuna ta gidan talabijin Jim Kadam da Kamala Jefa Kur'an shugaban yankin na Catalonia Charles Puigdemont ya ce Catalonia ita ce ta yi nasara a wannan jefa kuri'ar zamowa ƙasa mai yancin cin gashin kanta kuma ya kira ƙungiyar tarayyar Turai da ta daina kawar da kanta kan wannan lamari sai dai gwamnatin ƙasar Spain ta ƙi kasa-kasa ta ce ba ta yarda ba Matan nan biyu da ake zargi da kisan dan uwan shugaban ƙasar Koriya ta Arewa Kim Jong-un sun ƙi amsa laifin da ake zargin su a shari'ar da aka fara musu a Malaysia Matan da suka hada da 'yar ƙasar Indonesia Siti Aisha da kuma 'yar ƙasar Vietnam Duam Tin Hu an gurfanar da su ne bayan da mahukunta suka ce su ne suka yi dalilin mutuwar Kim Jong-nam dan uwan shugaban Koriya ta Arewa wannan lamari dai ya auku ne a tashan jirgin saman birnin Kuala Lumpur a cikin watan Fabrairun wannan shekarar bayan an tuhumi cewa sun shaƙa masa wani sinadari mai guba da ya yi dalilin mutuwarsa lauyoyin waɗannan matan sun ce an nuna musu kamar za su fito ne a cikin almara na talabijin hawa kuma kowacensu ta shaida wa ofishin jakadancinsu cewa ba su da masaniya kan zargin kisan da ake yi musu
Labaran duniya kenan kuka saurara. To madalla bari mu bude tattar hotunan namu a Najeriya inda majalisar dattijai ta amince da dokar hukuncin kisa kan wanda ya garkuwa da mutum har ya kai ga rasa ransa. Yayin da kuma ta amince da yanke ma wanda ya taimaka aka yi garkuwa da wani hukuncin ɗaurin shekaru 30 a gidan yari ba tara ba kuma beli biyo bayan mai da garkuwa da mutane da ya zama sana'a a Najeriya ga rahoton da wakilinmu Madina Dauda ta hada mana akan wannan batu
a cikin 'yan kwanakin nan dai an kame tsofin ministoci da masu fada aji da kuma matasa har wasu suka rasa rayukansu Hajiya Sa'adatu Muhammad Na ɗaya daga cikin waɗanda suka yi zaman makoki a sanadiyar kisan gilla da aka yi wa wani matashi nasu.
Ya zo nan garin ya ɗauke ta zo daga iyayenta kwana biyu. Ya zo ya ɗauke ta suna komawa. Allah da iko daf da za a shiga Kaduna mota sai ta samu matsala. Sai wani ya tsaya mai ya ɗaura shi yana jan shi kenan yana toyin ɗinsa sai igiyan ya tsinke. To daga nan dai Allah da iko dan muna jin wurin mahaɗan mangarba ne dai kafin kice ko ba sai ga wayannan suka zo suka kewaye su sai ce matar ta sunkuya Allah da iko sai yaron nan ya danna mishi bindiga a wuya ita kuma suka jata suka shiga da ita daji almost 2 hours suka tafi wani wurin ma da ta shiga ruwa har wayanta hakanan suka je tun daga wannan daren na har sai washe gari da yamma tukuna ni kaina na buga waya yaro nan dan fulani ya ce assalamu alaikum nace wa alaikum salam nace bani mai wayan ya kire ta nace ni kanwar uwata ne sai ce min ai kan kusurar mata gaisuwa na karba ne magana da ita ya karbo wayan hannunta to ku yi sauri ku hado kudi ku karba nace nan nace miliyan 20 nace na kuga miliyan 20 maza maza ku yi kokuri ku hado kudi to abin da ya faru kenan shi ko bawon Allah nan ma biyo kwana bai Allah ya masa shikawa
yanzu kun karbo Jamila
a an karbo Jamila
nawa kuka bada
wallahi ta'ala ala ki amma dai an ba da kudi ka
masu yakuwar kare haƙin bil adama sun ƙara jinjinawa matakin da aka dauka kamar yadda Salihu dan tata Mahmud ya bayyana mini
so da yawa akwai masu aikin waɗanda ake kira expatriate waɗanda ake kawo daga America daga Faransa daga Germany waɗanda ke aiki a kamfanonin mai kamar na su Shell kamar na su Chevron da su Total waɗanda a yankin Niger Delta an sha satan su amma dan ba irin wannan doka ta kisan kai da kuma kashewa sai abin ya zamanto kamar abin kasuwanci amma wannan yanzu zai ja musu kunne kuma zai tsoratar da su idan lalle wannan majalisar da tirai idan an ka himma wannan dokan wannan abin zai ragu
dan majalisar dattawa Ali Malam wakili daga jihar Bauchi ya ce tun ba yau ba ya kamata a dauki wannan mataki domin kare jama'a daga waɗannan munanan ɗabi'u
wannan abin ya zama sabon al'amari ne wanda yake so ya fi karfin kowa don ba wanda zai iya ya fita a bakin hanya yana tunanin cewa ko za a yi garkuwa da shi ko kai jami'in tsaro ne bai fi kwana biyu ba za ku ga labarin cewa an kama mataimakin kwamishinan 'yan sanda da iyalansa a nan hanyar birnin Gwari in kuka duba ko wani matashi da Allah ya mishi gajeren kwana ta hannunsu abubuwa da yawa shi ne muka ga cewa wannan abin in ba an tashi tsaye ba zai fi ƙarfin kowa ba wai don kan cewa sai kai babban mutum ba ne in suka fita ba sai ne ba sabo kan mai uwa da wabi suke yi
ya zuwa yanzu ma akwai jihohi da suka rattaba hannu akan wannan doka kamar su jihar Lagos da Abia da Edo da Akwa Ibom da Anambra da Ebonyi da Enugu da Rivers da kuma Imo da yawa daga cikin waɗanda suka tafka irin wannan mummunan ɗabi'a suna hannun hukuma Madina Dauda muryar Amurka daga Abuja Najeriya
to a gaida Madina bari kuma mu nufi birnin Los Angeles na nan Amurka inda da asubahin yau wani dan bindiga ya shiga wani wuri da ake wasan kada kada ya bude wuta a wani harbin kan mai uwa da wabi da ya kashe mutane 50 sama da 400 kuma suka ji raunuka yanzu haka dai kai tsaye yana tare da Dr. Muhammad Hashim wanda yake dab da inda wannan lamari ya auko Dr. Barka da warhaka
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam. To zakai wani karin haske zakai mana dangane da inda wannan lamarin ya auku da kuma adadin mutanen da wannan lamari ya shafa.
Inda abin da ya faru shine a daidai a tsudda ake kiran su Las Vegas Boulevard. Daidai wani babban hotel na bayan airport Las Vegas babbar airport din su ana ce masa Mandalay Bay. Wannan gurin guri ne wanda yake aka shirya shi musamman domin wannan ana kiransa kansa domin wannan wasan da za a yi na kada-kada da raye-raye. To ana cikin sa jiya shi ne wannan mutumin ya zo yana daki daga cikin Mandalay Bay wannan babban hotel din ta nan ya harbin.
Ba a cikin wato ba a cikin
dakin daga wurin dakin sai ta harbin.
Ba
da ka samu labari cewa lokacin da ya fara harbin da makadan suka ji sai suka tsaya suna mamakin menene wanda yake faruwa. Sai aka ci gaba da kiɗa ke da an sake kiɗa shi ne fa sai sake bude wuta to anan ne fa akai wannan ta'addar wato ba mutum 50 suka rasu da kuma 400 da wani abu suka ji ciwo
eh wato ashe shi din ba a cikin wannan dandali yake ba shi daga wani wuri ya ringa wo harbi
eh daga window yo daga wani dogon hotel ya shiga ya kama daki bude window dan yan sanda sai da suka je da karfin tsiya suka fasa dakin a kawo gurin da yake aka don dana harbin za ka wuta tana fita saboda dare ne wuta tana fitowa saboda aka tafi dakin aka je aka fasa dakin aka same shi aka shiga kansa
a cikin dakin
sai da bindigogi a gurin
to kawo yanzu wani bayani aka samu dangane da wannan mahari
har yanzu dai an san dai cewa dan Las Vegas dan Nevada ne a garin su Boski dai ba shi da nisa da ita Las Vegas kuma wannan abin dai an samu ba ta yarinya su wanda suke tare ita dai ke a lokacin ba ta daki an ce an ganta to amma an kama an abin nan nata an sada suna kwashina suna musu bazanganu suna tuhumar su amma dai har yanzu dai babu wani cikakken bayani cewa ga dalilai tunda kin sa abu ne wannan mai tsawo wanda sai an yi bincike mai zurfi kafin a ce za a ci ga abin da ya faru amma dai ba musulmi ba ne ga ku ba ba na jin zai shahar musulunci
yawa to banda waɗannan da yanzu haka kawo yanzu aka tabbatar da rasuwarsu wane bayani ake da shi game da musamman waɗanda suka ji raunuka yaya jikin nasu yake
akwai wanda aka yi upgrade din suka dawo jikin su ya dan gyaru akwai dan sanda ma da yake akwai ɗan sanda biyu da suka rasu a gurin kuma akwai da suka ji ciwo na harbin akai sa su ɗaya daga cikin su yanzu an ce jikin sa ya fara dawowa babu wani abu akwai da yawa ne wanda ke gaskiya suna cikin halin abin nan kakara kai amma dai da saura da daddama jikin su dai alhamdulillah sai dai godiyar Allah
eh wato a gurguje duk da yake dai lokaci yana gaba da mu akwai wani bayani da hukumomi suka yi banda wanda kai mana game da wannan lamari
a har yanzu dai hukuma ba ta fito za su fito su yi bayani amma dai ba su ban kararan bayani ba ana ta binciken ne dai saboda kada kin san yanzu abin ne yayi yawa kada a ce kaza kuma daga baba shi bane so wannan ina jin hisiye yake amfani da shi suke kokarin su tabbata cewa ga abin da yake ciki da abin sai bayani amma dai za a yi bayani za a yi conference call da sauransu da komai wanda zai yi bayanin cewa maya da sauransu ga abin da ya faru amma dai a yanzu babu wani bayani da ake muna sauraro
eh wato mun gode Dr. Muhammad Hashim Gumel da wannan bayani daga birnin Los Angeles inda aka yi wannan hare-hare da ya yi sanadiyar rasuwar mutane 50 sama da 400 kuma suka ji raunuka mun gode kwarai da gaske to sai kuma jamhuriyar Niger inda yayin da gwamnatin kasar ta tsawaita wa'adin dokar ta ɓaci yankunan da ke fama wato a yankunan da ke fama da hare-haren ta'addanci shugabannin al'ummar Difa sun bayyana damuwa akan makomar talakawan yankin biyo bayan haramta noman tattasai a wannan yanki ga wakilinmu Sule Mumuni Barma da ƙarin bayani
Majalisar Ministocin Niger a taronta na tsakiyar makon jiya ne ta bada sanarwar sake tsawaita wa'adin dokar ta ɓaci a yankunan da ke fama da matsalar tsaro waɗanda suka hada da baki ɗayan jihar Difa da kuma wani ɓangaren jihar Tawa da na jihar Talabiri iyaka da ƙasar Mali da nufin karya lagon 'yan ta'addan da ke ci gaba da kai harin Sare Kanoke dan majalisar dokokin ƙasa mai wakiltar yankin Difa Honorable Bulu Mamadu ya yaba da wannan mataki
dole ne gwamnati ya dauko mataki na état d'urgence dan ya kawo kwanciyar hankali a cikin jihar Kano wannan doka ce ta ba gwamnati dan ya sare talaka état d'urgence an yi shi ba so daya ba ba so biyu ba amma alhamdulillah kwanciyar hankali a cikin jihar ya ci gaba
sai dai wani bakon abinda ake ganin yana kokarin haddasa durkushewar harkokin tattalin arziki a yankin Difa shine matakin haramta noman tattasai lamarin da ke barazanar jefa talakawa cikin halin haula'i
a Difa tattasai na bayan Allah shi ya rige mu yau in babu tattasai na ai babu jihar kin Difa in bai wannan tattasai ba babban illa ne zai kawo ni na imani mutanen nan in ba Allah zai sare mu ba sai ni waya kashe su abinda yake hannun su ya kare to ina za su tai kuma an ba su aikin nan ba duk da halin da muke ciki shekara uku nan eh mutane suna tattase in akwai wani dokan da aka doka sai a ce musu gashi wannan abun kar ku yi tun da wuri ku neman wurin ku aikin tattase ba rana da ba za shi ba sai kai wakin wajen wata biyu tun da wuri kam ku giye zuwa ce a'a wannan wuri an hana ku yi aiki ku tai ku neman wani wuri shugaban kasa isu sai ya tantance wannan abun ya gane shi in ba haka ba Difa zai shiga cikin wani matsala
tun bayan kakuwar rundunar kasashen tafkin Chadi gwamnatocin kasashen da ke cikin wannan haɗin gwiwa ke ikirarin samun nasara akan kungiyar Boko Haram to amma waɗanda suka san yanayi da tsarin zamantakewar al'ummomin yankin Difa da na Borno na cewa
yau ai ba mutanen Difa kadai bane ina mutanen local government Abadan da ana ce mashi Malafatrina suna Niger ina mutanen na Mabar ana ce da Masakin suna Niger wayannan mu muka ba su gonake mu muka su wurin zama mana tare kena masala na mu duka ya shafa yau gwamnatin Borno ta kai kuka dan mu samu asare iyakan mu yau in iyakan mu an sare shi ina gani kwanciyar hankali mu ta zo
Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
ya ubangiji sarkin baiwa
to har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC yanzu agogoma nan Washington na cewa karfe 11:23 na safe ga Yusuf Harande da shirinmu na gaba
ilimi garkuwar dan adam
can hakika ba da tangarda ba allura mai ilimi shike morewa kwalkoliyar daraja
Jama'a masu sauraronmu da wannan yammaci na la'asariyar Litinin, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a yau. Tare da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya, Allah ya sa haka, Allahumma amin. Masu sauraro, a cikin shirin namu na wannan makon, za mu ɗaura daga inda muka dakata a cikin tattaunawarmu da babban baƙon namu, Comrade Shehu Muhammad, shugaban ƙungiyar Ƙwadugo reshen jihar Kaduna. Kana daraktan gudanarwa a hukumar kula da ilimin yaƙi da jahilci ta jihar Kaduna, Kaduna State Agency for Mass Literacy a Turance, wanda yake ƙara bayyanar da ayyukan da hukumar tasa take gudanarwa a yunƙurin ilmantar da ɗaukacin al'ummar jihar Kaduna, maza da mata, manya da tsofaffi. Hukumar tasu bata tsaya kawai wajen ganin an ilmantar da al'umma kawai ba, har ma da kokarin an inganta tattalin arzikin jihar.
Ko jami'u kanana jahannam muna da potepo, lokacin suke zete sati wanne ba kari a duba.
Akan samu kalilan yawanci wanda suka fi amfana daga wannan continuing education program din, wanda suka ce musu drop out daga secondary formal secondary school system, su ne wanda sun je sun yi jaraban ko kuma ba su maci ba, za su zo su sake zama, su sake samun ilimin yadda za su shirya domin su sake rubuta su koma. Yawanci za ka ga an fi yin shi ma ƙananan hukumomin da daddare, malaman nan sukan je su koyar da su manhajan ilimin makarantar secondary, ita ake amfani da ita duka subject din shi ake amfani da shi, yadda za a koyar a cikin secondary haka za a koyar da wannan ɗan lokacin har zuwa lokacin da za a yi jarabawa, a yi rijista kai zauna jarabawa da sauran ɗaliban da suke secondary, wanda ya ci ya wuce, wanda bai ci ba kuma dai sake maimaita ne sai sake maimaita. Baya wannan ma kuma akwai tsari na Quran school, shi wannan tsarin purely ana duba tangaya ne na ilimin allo, makarantar allo, shi ma ƙarshen wannan ma'aikata yake. Za ka ga yawancin makarantun allon nan a da yawanci karatun arabiyan kawai ake karanta Qur'ani da sauransu. Akan samu yanzu a je a shiga cikinsu, ba za mu shiga cikin lokacin da kuke koyar da karatun Muhammadiyya ba, amma abin da muke so shi ne idan kuka gama muna buƙatan awa ɗaya biyu wanda za mu zo mu koya ma waɗannan ɗalibai karatun boko. So shi ma akwai wannan, yawancin ƙananan hukumomi za ga akwai wannan Qur'an schools, idan sun gama za a je kuma a kafa allo wanda yake za a koyar da su su kuma karatun lissafi da koyon rubutun ma da karatun. Shi ma akan samu wanda suka gama sukan zo su je su continue education program. Matsalan kawai shi ne shi continue education program ɗin nan ba kowane ƙaramin hukuma suke da shi ba, so dan matsalan da muke samu kenan. Amma shi ma ma'aikata suna ƙoƙarin ganin cewa an ƙara faɗaɗa shi wannan dama na cewa masu karatun tsangayenin idan suka gama a zamanin cewa akwai continuing education program a kusa da su, yadda za su iya zuwa su je su ci gaba da karatun har su gama su samu takardar shaidun kammala secondary school. Akwai wannan, sannan kuma bayan wannan ma akwai functional program wanda yake shi kuma wannan na koyar da sana'a ne, kowane lokacin gaman su ma suna da shi. Akwai tekuna na ɗinki da yadda ake mata da su dinga yin sabulu, mai da turare da sauransu.
Amma shi ma ma'aikatar ilimin ce ke kula da shi?
Su duka yana wannan ma'aikatar su suke da shi. Suna da malaman da suke da shi a wannan ƙananan hukumomi wanda ke su suke aiwatar da wannan ayyuka. Matan aure da suke wajejen da kuma tsofaffi da sauransu suna zuwa wannan santan, ana koya musu yadda suke dasi wannan su sabulai ɗin da sauransu. Yanzu suka iya su koma su je su nemi jari su kuma su ci gaba da yi. So duka wannan ma'aikatar tana da wannan azuwa kowane kowane karamar hukuma. Aƙalla za ta samu azuwa kaman 400 a jihar Kaduna gaba ɗaya na waɗannan programs da sauransu. Sannan recently an kawo wani program wanda pilot program ne wanda yake ana yin shi a nan wannan makaranta na Tijjani Power. Akwai ma ɗaya cikin kawo shi, an duba ne aka ga bari a yi targeting waɗansu mutane wanda ke waɗansu suke yin wasu sana'an na musamman. Kaman an duba ka ga cewa yawanci masu tuƙa motoci na haya da su da conductors ɗinsu, za ka ga cewa ba su da ilimin da ya kamata su yi wannan aiki, amma saboda yanayi na rayuwa sun samu kansu a ciki, sun ci gaba da aikin, sun ƙware, amma sun manta da batun neman certificate ɗin. So shi ma sai muka ake targetin ɗinsu, aka haɗa da ƙungiyarsu na direbobi, cewa ya kamata a ce masu tuƙa motan nan suna da ƙaranci a ce suna da wannan certificate. na primary school wanda kuma suke da shi ya kamata su samu lokaci su zo su ƙara yi domin samu yi takardar shaidan kammala secondary school to su ma sai mu ga to tayin da zamu musu bari bari mu bi su inda suke sai muka bude aji a nan tashan su akwai direbobin da suke aiki da safe za su je su aikin su wanda kuma sai sun dawo da yamma ne da rana ko da muske ta su kuma za su je aji a nan
Masu sauraro baki daya iyakacin abin da shirin namu ya kunsa kenan a yau sai kuma makon gobe idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu za ku ji mu da ci gaban shirin yanzu kuma a madadin babban bakon namu kamar Shehu Muhammad shugaban kungiyar kwadugo reshen jahar Kaduna kuma daraktan gudanarwa a hukumar kula da ilimin yaki da jahilci ta jahar Kaduna muna miƙa godiya ta musamman ga duk daukacin wanda suka bada tasu gudunmawa wajen hada shirin har ya zo muku sai wadda ta bada umarni Julie Lazarus Gresham ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia ku huta lafiya
a maza da mata don mu zan
to a gaida Harande sai kuma kadan daga cikin dimbin rayu da kuke aika mana ta hanyar email
To za mu fara da wannan ra'ayi ta hadin gwiwa daga Abdul Malik Saidu Mai Biredi tashar Bagu Gusau da kuma Abdullahi Mai Kemis ɗan Ɗorowa a can Gusau suka ce zuwan shugaba Muhammadu Buhari a jihar Borno dake arewa maso gabashin Najeriya wani babban ci gaba ne musamman ganin cewa wannan ziyara za ta ƙara sanya yawa rayukan talakawa yanki na kullun suke cikin ɗanɗana rashin tsaro daga ƙarshe muna roƙon Allah Allah ya kawo mana zaman lafiya mai ɗorewa a yankin mu na arewa da ma Najeriya gabaki ɗayanta sai kuma wannan ra'ayi da muka samu daga wajen Alhaji Abubakar Jibrin ɗan Gusau da Latun Funakai yace jan yajin aiki da likitocin Najeriya suka yi yayi daidai Dan haka muna fata Allah ya ƙara kawo fahimtar juna tsakanin gwamnati da ma'aikatan ƙasar domin wallahi duk wani nau'in yajin aiki talaka ne ke ɗanɗana kudar shi. Muryar Amurka a gaskiya kalaman da shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya cewa zai samar wa matasan ƙasar 10,000 a kowane jiha cikin jihohi 36 guraben ayyukan yi Ya yi daidai kuma abin yabawa ne Allah ya sa kwalliya ta biya kudin sabulu amin wannan ra'ayi ya fito ne daga wajen Ahmadu Abacha Macina a can jihar Yobe Najeriya
to madalla kafin mu karkare ga tashin muhimman kanin labarai
Yan sanda a Las Vegas da ke jihar Nevada a Amurka sun ce wani mutum ya bude wuta akan wasu malarta wasan mawaka na Cowboy cikin daren Lahadi ya kashe mutane akalla 50 tare da raunata wasu fiye da 400 a wannan harin bindigan da ya zama mafi muni a tarihin Amurka. Mutumin nan da ya daba wa wasu ƴan mata wuka ranar Lahadin ta gabata ya halaka su har lahira a Marseille da ke ƙasar Faransa ana kwana biyu zai aikata wannan aika-aikan yan sanda sun kama shi sannan suka sake shi. Mahukuntan kasar France suka ce wanda ake tuhumar yana amfani da sunaye da dama don yan sanda sun kama shi a garin da ake kira Lyon.
To a gaishe ka da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci amma kafin mu sallama bari mu miƙa gaisuwar ta'aziyya ga iyalai da kuma tashar gidan Radio Freedom dake Kano domin rasuwar AVM Mukhtar Mohammed shugaban hukumar daraktocin gidan tashar rediyon da kuma Tijjani Ado Ahmed da aka fi sani da TJ Lala wanda ya rasu a nan Amurka kwanaki bayan da ya kawo ziyara a ofishin mu Allah rahamshe su ya ƙara dangana mu kuma ya kyautata nama ƙarshen a madadin kowa da kowa alheri ke muku fata alheri sai kuma a saurari shirin yau da gobe